من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a masallacin asibitin tarayya FMC na Azarai a cikin jihar Bauchi. Wannan ita ce halka ta hudu a wannan yammaci na Juma'a 20 ga watan Jumadal Akhirah, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dade da 13 ga watan daya shekara ta 2023. Idan ba a mance ba, a halkar da ta gabata mun tsaya kan kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu, wato Hashim, inda ya ce Ibnu Hashim min zaujihi Salma binti Amr an-Najjariya al-Khazrajiya. Shi Hashim, kamar yadda bayani ya gabata a baya, asalin sunansa muka ce Amru, ko ba asalin sunansa Hashim ba. Me yasa aka gaya masa Hashim? Mun yi bayani sakamakon aiki da yayi na agazawa mutanen garinsa na Makka a lokacin da suka samu kansu cikin tasku na rashin abinci, wanda hakan yake zama kamar barazana rayuwarsu. Yayi hoɓɓasa, yayi kai kawo wajen ceto rayuwarsu daga wannan yanayi da suka samu kansa a ciki, matsanancin yanayi na yunwa. To wannan yasa wannan suna na Hashim yayi rinjaye, har ma ya ɓadda sunansa na asali wanda aka rada masa Amru. To wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu, wato Hashim. Ba ita kadai ce baiwar da Allah ya masa ba. Baiwa ta biyu mun fara bayanin ta lokaci ya cin mana, lokaci ya kure, wacce Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kaka na annabi, shine sunnantawa kabila Quraysh fita zuwa kasuwanci sau biyu a shekara, lokacin sanyi da kuma lokacin zafi, wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana wannan a cikin Alkur'ani. Wannan nagarta da yayi ya gadarwa mutanen Makka fita kasuwanci ba tare da tsoro ko tararradi ba. Sannan kuma mutum zai fita yana da nitsuwar cewa dukiyarsa za ta je ta dawo lami lafiya, ba abin da zai taba ta. To wannan kokari ne na wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim. To amma ta yaya ya sunnanta wannan fita sau biyu a shekara kasuwanci lokacin Sham, na lokacin sanyi da lokacin zafi? Ibnu Sa'ad a cikin littafinsa At-Tabaqatul Kubra ya bayyana cewar gabanin kakan annabi na biyu Hashim yayi wannan kai kawo na samar musu da aminci zuwa kasuwancinsu. A da in sun fita akan iya tara mutum a kwace dukiyar, idan bai san abu ma a kashe shi a hanyar sa ta tafiya ko kuma a hanyar sa ta dawowa ko kuma idan ya je gurin kasuwanci din a ha'ince shi ko kuma a zalunce shi ko a masa babakere a danne shi mun san kuma a wancan lokaci babu wata hukuma wacce za ta dikadin sa kawai mai karfi alƙalin kawai kamar yadda Bahaushe yake faɗi to Hashim dan kasuwa ne ya kula da irin waɗannan matsaloli da mutanen garinsa mutan Makka Quraisha suke fuskanta tunda duk du abin da suka fi karkata gare shi shine kasuwanci mutan Makka ɗin kasuwa ne to kuma kasuwancin nasu yana fuskantar barazana ta nan ko ta can in sun fita a hanya za a iya tare su a kwace ɗan kwanta kwanta wani ba zai tsaya a iya kwace dukiyar ba har zai sanadin ransa ko kuma a hanyar dawowa tunda tafiya ne da za su yi ta a dokar daji daga su sai mahaliccinsu to wannan yakan sa wasu mugaye barayi ɗan fashi da makami sai su laɗe idan mutum ya zo wucewa sai su kwace dukiyar in ya yi sa'a su bashi ya tafi da rayuwarsa in bai yi sa'a ba kuma su salwantar da ran nasa su ƙara gaba haka zalika idan mutum ya je garin da ya je kasuwancin aka duba aka ga shi kaɗai ne ya yi kasuwanci ya ci riba sai a kwace dukiyar a buɗe masa ido a ce duya ka koma to waɗannan abubuwa suna ciwa wannan kaka na annabi na biyu Hashim tuwo a ƙwarya abin ya tsaya masa a rai sai ya yi tunani cewar to ai akwai dabara wacce idan aka yi amfani da ita zai zamanto an taimaka wa 'yan kasuwa in sun fita kasuwancinsu za su kuɓuta daga barazanan 'yan fashi da makami sa'annan idan suka je kasuwancin za su yi kasuwancin lami lafiya cikin aminci su dawo garinsu su ci riba mecece dabarar sai je samu sarkin Sham ya ce ni ɗan Makka ne ba Quraishi kuma na ɗau shekara da shekaru ina zuwa yankinka da zimmar kasuwanci to ga irin ƙalubale da mutane na 'yan ƙabila ta 'yan gari na suke fuskanta a yankinka ina neman alfarma gare ka tunda kai ne mai iko kai ne mai faɗa a ji kai ne mai wuka da nama idan 'yan yanki na sun zo 'yan gari na sun zo a ba su kariya duk wani wanda zai danne su ya zalunce su ai fito na fito da shi Hashim ya je samu sarkin Sham wanda ake kiransa Hiraqal sarkin Sham ya ce kwantar da hankalinka an yi an gama duk lokacin da 'yan yankinka suka zo kasuwanci yanki na zan ba su kulawa zan ba su kariya duk kuma wanda zai zalunce su to za mu sa kafar wando ɗaya da shi to kaga yanzu an samu aminci ya samu ga 'yan Makka da za su taho kasuwanci su taho yankin Sham saboda sarkin Sham ya ƙudiri aniyar duk wanda zai ci zarafinsu ko zai danne su ko zai zalunce su to zai sa kafa wando ɗaya da shi waye ya yi kai kawo kaka annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim bai tsaya iyalan ba sai ya tafi Yaman ya samu sarkin Yaman ya ce jama'a ta 'yan Makka suna zuwa garinka da hajarsu ta kasuwanci ina neman alfarmarka a duk lokacin da suka zo a ba su kariya duk wanda zai zalunce su ya danne su ai fito na fito da shi sarkin Yaman ya ce kwantar da hankalinka an yi an gama ya kada ya tafi Habasha dan sukan je Habasha ma da kasuwancinsu kenan kasuwancinsu ba iya yankin Sham bane kawai suna zuwa yankin Yaman suna zuwa Habasha 'yan Makka in sun fita da hajarsu ta kasuwanci ya je samu sarkin Habasha ya nemi wannan alfarma shi ma ya ce an yi an gama na ja shi kwantar da hankalinka to da ya yi wannan kai kawo sai ya zo ya samu mutan garinsa 'yan Makka ya ce ga ƙoƙarin da na yi la'akari da cewar galibin 'yan kasuwanmu sukan tafka asara imma ko a hanyar su ta zuwa kasuwanci ko kuma a garin da suka je suka yi kasuwanci din za su haɗu da mugaye su masu babake ne su kwace dukiyan su danne su to naje na bibi garuruwa sarakunan garuruwan da suke zuwa kasuwancin kuma duk sun yarda cewa za su bada kariya wa ɗan kasuwan mu da za su tafi gurin su to yanzu dabara ta ƙarshe hanyar tafiya kasuwancin maimakon da mutum uku za su fita su tafi kasuwanci mutum biyar za su fita su tafi kasuwanci ai kaga ba su da yawa idan suka haɗu da ƴan kwanta-kwanta mutum goma ko sha biyar sai su gama da su tunda galibi in sun tashi makamin mahayi suke fita da shi ɗan takobi ne mutum zai fita da shi sai raƙuminsa kuma sai hajarsa ta kasuwanci kaga idan mutum yana harinsa shi kuma zai zo da makamin da ya fi nasa hatsari ya zo ya kwace wannan dukiya tafi ya ce to maimakon haka muna haɗa kanmu ya zamanto za mu yi fita ɗaya lokaci guda mu fita lokacin sanyi duk wani wanda yake so ya tafi kasuwanci ya tara hajarsa ta kasuwanci ya fita lokacin sanyi sai a tafi yanki guda sannan a haɗu gaba ɗaya a fita lokacin zafi a tafi yanki guda lokacin zafi idan sun tashi sai su tafi Sham saboda Sham yanki ne wanda yake da matukar sanyi to za su tafi lokacin zafi saboda in sun je su yi kasuwancin su cikin walwala tunda gari ne mai sanyi kuma ana zafi lokacin zafi ne in suka isa ba za su wahala ba da sanyin gurin saboda mai lokacin da suka tafi lokacin zafi ne sai waidan ya zamanto ya daidaita gare su yace ina ga haka ya kamata mu yi muna fita lokacin zafi sai mu tafi yankin Sham tunda yankin Sham yanki ne mai tsananin sanyi kaga idan muka je a lokacin zafi sanyin ba zai mana illa ba sanyin ba zai takura mu ba zai hana mu walwalan mu da kuma kasuwancin mu ba suka ce wannan shawari ne mai kyau yace lokacin sanyi kuma in mun tashi sai mu tafi Yaman mu tafi Habasha tunda yankin Yaman yanki ne mai tsananin zafi to haka Habasha to suka ce eh ka zo da shawari maimakon ana fita mutum hudu mutum biyar a'a a daidaita ranar fita misali a ce za a fita ran kaza ga watan kaza za a tafi Habasha za a tafi Yaman sannan ran kaza ga watan kaza za a fita za a tafi Sham to sai zamanto sun kasa kasuwancin nasu suna fita sau biyu a shekara a lokacin zafi za su haɗa ƙwansu da ƙwarƙwatansu duka sai su tafi yankin Sham a lokacin sanyi za su rabu gida biyu rabi su tafi Habasha rabi su tafi Yaman misali mutum ɗari maimakon da biyar goma su fita su tafi kasuwanci a yanzu mutum ɗari ne za su fita su tafi yankin Yaman da zimmar kasuwanci mutum ɗari su fita su tafi yankin Habasha da zimmar kasuwanci kaga mutum ɗari ɗin nan ai suna da yawa inda za su haɗu da ƴan fashi da makami ƴan kwanta-kwanta mutum ashirin ai ɗari sun fi ƙarfinsu sannan kuma za ka ga makaman nasu duka kansu ɗaya babu bindiga a wancan lokaci kibiya ne mashi sai kwari da maka su ne ake amfani da su idan ƴan fashi da makami za su zo da su su ma ai irinsa suke riƙe da su ka kuma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to sai zamanto lokacin sanyi tunda yankin Yaman yanki ne mai zafi sai su rabu gida biyu lokacin sanyi sai ɗari su tafi misali Yaman ɗari kuma sai su tafi Habasha lokacin zafi kuma duka sai su haɗu ƙwansu da ƙwarƙwatansu duka ɗari biyun sai su tafi yankin Sham to wannan tunani da kakan annabi na biyu ya kawo sai aka wayi gari sun kuɓuta daga asarar dukiyarsu da suke in ma ko a hanyar tafiya ana tsoronsu saboda za a gansu tawaga ce mai tarin yawa ana tsoron tunkararsu ko kuma in sun je inda suka je yin kasuwancin yankin Sham ɗin ko kuma yankin Yaman ko yankin Habasha nan ma suna da kariya ta musamman suna da kula na musamman daga gurin sarakunan waɗannan yankuna ɗin sai zamanto har mutum ya fita daga gidansa ya je ya yi kasuwancinsa kwabonsa ba zai yi ciwon kai ba zai je dawo lami lafiya to sai zamanto wannan nagarta ne da kakan annabi Hashim nabi ya musu to sai Allah ya faɗi wannan cikin alƙur'ani to amma wannan abun da kakan annabin ya musu ikon sa ne ko kuma ikon Allah ne? Ikon Allah ne. Allah ne masa baiwar wannan tunani na yanda zai iya tsamo kasuwancin mutanen yankin sa daga halin kaito, daga asara da yake afkawa, su dawo cikin yanayi wanda yake mafi kyau saboda kasantuwar Hashim, jerin kakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya nuna baiwarsa ga wannan kaka na Annabi na biyu Hashim. To shine Allah ya faɗi wannan ni'ima da yayi wa mutanen Makka cikin Alkur'ani, na agaza musu da yayi, da taimaka musu da yayi ta hanyar kakan Annabi na biyu wanda shine Hashim, ta yanda kawunan su suka haɗu, suka daidaita kawunan su, suke fita so biyu a shekara, maimakon kowa ya fita ran da ya ga ya masa ya tafi kasuwancin sa, a yanzu sun daidaita fitan su, za su fita su tafi yankin Sham a lokacin zafi ranan da aka ayyana, za su fita su tafi yankin Yaman ko yankin Habasha a lokacin sanyi daidai gwargwadon ranakun da aka ambata. Shine Allah ya ambaci wannan a cikin Alkur'ani, li ila fi Quraysh ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wannan sura sunanta suratu Quraysh, Allah ya kira ta da suratu Quraysh diddai dan Allah ya nuna kima na wannan kabila ta Quraishawa cikin jerin kabilun musulmi. Idan mun kula da wannan sura ta suratu Quraysh, li ila fi Quraysh, Allah ya yi ishara zuwa ga ni'imomi guda uku da ya yi ma wannan kabila ta Quraishawa. Ni'imomi guda biyu ya musu ne ta hanyar kakan Annabi na biyu. Shi yasa kakanin Annabin nan, kamar yadda muka yi bayani, idan kana bibiyan su ɗaya bayan ɗaya, kowanne zaka ga baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa ta musamman. Saboda me? Saboda sun ci arzikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato Allah ya kare su daga duk wani abu da zai sa a soki Annabi ta wurin su. Duk wani gibi da zai fito ta bangaren su, duk wata baraka da za a samu ta bangaren su wacce za a yi amfani da ita wajen suka Annabi, sai Allah ya toshe ta. To sai Allah ya fito musu da wasu baiwawaki, ni'imomi, Allah yake bayyana ta ga Quraishawa ta hanyoyin su. Ta hanyoyin su, shi yasa aka kira nasaba Annabi da nasaba wacce take madaukakiyar nasaba. Wannan sura ta Quraysh, li ila fi Quraysh, Allah ya yi ishara zuwa ga ni'imomi guda uku da ya yi wa Quraishawa, ɗan kabila Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce li ila fi Quraysh, dan Quraishawa su hada kawunansu, dan Quraishawa su hada kawunansu, su daidaita tsakaninsu, su samu ittifaki tsakaninsu. Kamar akwai wani bayani a baya ko? Tunda yanzu da aka ce dan Quraishawa su hada kawunansu su yi ittifaki, me yasa aka faɗi hakan? Akwai wani bayani a baya. Shine surar da ta gabaci wannan surar, suratul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul li ila fi Quraysh. Haka suke malamai suna cewa surori guda biyun ɗaya tana da alaƙa da ɗaya. Sura ta biyu ni ilafi tana da alaƙa da sura ta farko alam tara kaifa. Sura ta farko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Allah ya yi bayani yanda ya yi da ma'abota giwaye. Abrahata, ɗaya daga cikin sarakuna na Yaman, sarkin Sana'a, ya zo da nufin ya rusa ɗakin Ka'aba. Tarihinsa zai zo nan gaba a faɗaɗe, nan za mu yi ishara kansa a taƙaice. Ya zo da nufin ya rusa ɗakin Ka'aba. Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa da tsuntsaye wanda suke ɗauke da tsakon kwami na wuta, ƙafafunsu suna ɗauke da tsakuwa, bakinsu da tsakuwa. Suka zo suka yi ta zubawa giwaye da mayaƙa, da Abraha ta yi taho tare da su. Aka halaka su, aka mai da su kaman karmami. Karmami shine bawon kara, da saniya za ta ci ta tattaka ta diddige shi, wannan ana ce masa karmami. Sai aka maida su kaman gari, ma'ana aka halaka su gaba daya. To me yasa Allah ya halaka Abrahata wanda yazo da nufin rusa ɗakin Ka'aba da shi da giwayensa? Li'ila fi Quraysh, saboda Quraysh su samu nisuwa, su samu kwanciyar hankali, su hada kawunansu, su samu walwala, su zauna lami lafiya cikin garin Makka. Abin da zai ci musu tuwo a ƙwarya, Allah gama da shi. Abrahata zai ci musu tuwo a ƙwarya, zai zo ya rusa gurin ibadansu wanda suke tinkaho da shi, gurin da suke neman kuɗi da shi, gurin da suke ga sun samu ɗaukaka da shi, zai zo ya rusa don ya ƙasƙantar da su. Sai Allah ya halaka shi da shi da rundunarsa ta yaƙi da giwayensa, li'ila fi Quraysh, don Quraysh su samu haɗin kai, su samu kwanciyar hankali, su samu nutsuwa, su zauna cikin walwala a cikin garin Makka. Bai tsaya nan ba, kaga wannan ni'ima ta farko da Allah ya yi wa Quraysh kenan. Ni'ima Allah ba ta tsaya a nan ba, sai Allah ya ce ila fihim rihlata shita'i was-sayf. Sannan ni'ima ta biyu da Allah maɗaukakin sarki ya musu, ila fihim rihlata shita'i was-sayf, haɗa kawunansu dangane da fitansu kasuwanci shita'i lokacin sanyi su tafi Yaman. Sun haɗa kawunansu, ƙwansu da ƙwarƙwatansu, maimakon mutum biyar su fita, mutum uku su fita kasuwanci, a yanzu mutum ɗari ne za su fita su tafi Yaman, ɗari su fita su tafi Habasha. Ila fihim rihlata shita'i, fitansu da suke zuwa kasuwanci lokacin sanyi a dunƙule maimakon da a rarrabe, ta yanda yanzu tunda a dunƙule za su fita, ba wanda zai iya isa ya tare su, ba wanda ya isa ya takale su, ba wanda ya isa ya tinkare su, ana tsoronsu an za a gansu da yawa. In sun isa can kuma gurin kasuwancin, shi sarkin wannan gari zai ba su kulawa ta musamman, shine ila fihim rihlata shita'i was-sayf, kuma lokacin zafi kuma za su fita su tafi Sham, nan ma za su fita dandazo mai yawa, tarin jama'a masu tarin yawa, ta yanda ba wanda zai tinkare su, ana tsoronsu za a gansu suna da yawa, har su isa Sham. Can kuma Sham idan suka isa, sarkin Sham zai ba su kulawa, shine ila fihim rihlata shita'i was-sayf, fataucinsu da suke lokacin sanyi su haɗa kawunansu su tafi lokacin sanyi su yi kasuwanci a Yaman, sannan su haɗa kawunansu su tafi lokacin zafi su yi kasuwancinsu a yankin Sham. Shine ila fihim, haɗa kawunansu, rihlata shita'i, zuwa ga fataucinsu da suke zuwa ga Yaman, was-sayf, da kuma fataucinsu da suke lokacin zafi a Sham. Kaga wannan ni'ima ce Allah ya musu. To ita wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya musu, ta hanyar wa Allah ya musu, ta hanyar Hashim kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sai ni'ima ta uku, alladhi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da su daga yunwa. Wane irin yunwa? Mun yi bayanin ta satin da ya wuce, mutanen Makka sun samu kansu cikin matsi rashi na abin hannu, ga yunwa da take addabansu, rashin abinci, suna fuskantar barazana ta halaka, rasa rayukansu. Hashim ya ji labari, ya sayi gurasa mai tarin yawa kofin kasau, abin da ake sarrafa shi da fulawa wanda kuma baya ɓaci da wuri, ya zo da raƙuma ɗauke da waɗannan gurasa ɗin, aka yayyanka, aka dafa naman raƙuman, aka gasa, aka rarraba gidajen Makka. Kaga alladhi at'amahum min ju, wanda ya ciyar da su daga yunwa, suna cikin matsanancin yunwa. Allah maɗaukakin sarki ya ciyar da su ta hanyar kakan annabi na biyu Hashim. Kaga wannan baiwa ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wannan kakana annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim. Kenan cikin surar Allah ya yi ishara dangane da ni'imomi uku da ya yi wa Qurayshawa. Ta farko Allah ya musu na halakar da giwaye, na biyu kuma Allah ya musu na haɗa kawunansu da kuma amintar da hanyoyin kasuwancinsu, su fita su je su yi kasuwanci cikin lumana, cikin nasara su dawo ba tare da wani fargaba ko tararradin mai zai je ya zo ba na asara. Sai kuma na uku, ciyar da su da yayi daga yunwa, shi ma ta hanyar kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amintan da su da yi daga tsoro na su fita su je su kasuwanci babu tsoro a cikin zuciyarsu kaga wa amanahum min khawf yana ƙara fito da ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf tafiye-tafiyen su fataucin su da suke a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi Allah ya amintar da su a wannan tafiye-tafiyen nasu na fataucin su daga me daga tsoro tsoron yan fashi da makami tsoron masu handama tsoron masu babakire tsoron azzalumai da zasu kwace musu dukiyarsu ko su kwace riba ko kuma masu salwantar da rayukansu yanzu amanahum min khawf Allah ya amintar da su daga wannan tsoro din ta sababin wa sababin kakan annabi Hashim to wannan kusan zai fito mana da baiwa cikin baiwa waki da Allah ya yi ma wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baiwa ta biyu akwai baiwa ta uku da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kaka na annabi baiwa wakin suna da yawa sai dai kawai mu kawo misalai amma wasu ba za mu iya iyakance su ba gaba daya sai dai kawai mu kawo ababin misalai akwai wata baiwa ta uku da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kaka na annabi Hashim shine akwai wata dabi'a mummuniyar dabi'a da mutanen Makka suke tafiya akai tunda mutane ne wanda suke bautan gumaka wanda ba su yi imani da Allah ba ai annabi da aka aiko shi yazo gare su ya hau kan dutsen Safa ya daga murya yace ya sabahahu dama duk lokacin da mutan Makka suka ji wannan lafazi ya sabahahu sun san cewa akwai sako da ake so a isar musu duk wanda yake da sako yake so ya isar musu zai je ya hau kan dutsen Safa ya daga murya ya ce ya sabahahu an san akwai sako nan da nan za su taru to annabi da aka aiko shi ya hau kan dutsen Safa ya ce ya sabahahu suka taru ya ce shin yanzu idan na ce muku doki zai fito daga dutsen Marwa cikin dutsen Marwa doki zai ratso ya faso ya fito za ku yadda kaga abu ne da hankali ba zai kama ba a ce doki ya ratsa dutse ya fito sai suka ce me zai hana mu yadda ai ba mu taba kama ka da ƙarya ba to kaga yanzu ya kafa musu hujja sai ya ce qulu la ilaha illallah tuflihun inni rasulun baina yadai azabun alim sai Abu Lahab ya ce tabballaka ya Muhammad ali hadha da'utana da kuma sun ce duk abin da ya fadi za su yadda ko da hankali ba zai kama ba inda ya fadi za su yadda saboda ba su taba kama shi da ƙarya ba da ya ce musu ku ce la ilaha illallah sun san ma'anar la ilaha illallah shine su daina bautan gumakan nan da suke yi su zo su bauta Allah shi kadai sun fahimci wannan ni manzo ne na Allah ku yi imani da ni in ba ku yi ba akwai azaba da za ku haɗu da ita na Allah sai Abu Lahab ya ce tir da kai ya Muhammad dama dan wannan ya sashen maganan ka kira mu ka kenan sun ki yadda su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai to duk lokacin da bawa kuma ya kauce tafarkin Allah yana tare da wahalhalu iri-iri na rayuwa yana tare da tasku yana tare da matsaloli rayuwar duniya da lahira duka zaka ga yanzu misali idan ka duba kasashe na wanda ba musulmai ba zaka ga gashi nan suna cikin daula na dukiya amma kuma ba su da kwanciyar hankali kai kana cikin talauci zaka wuni ka kwana baka da naira 500 a aljihunka amma hankalinka kwance shi kuma yana da miliyoyi daloli miliyoyi a account amma hankalinsa ba ni tsuwa tare da shi shi yasa zaka ga suna ta fita neman kwanciyar hankali kaga sun tafi bakin ruwa sun tafi cikin ruwa sun tafi kan dutse suna neman kwanciyar hankali ne sun rasa ashe kwanciyar hankalin yana cikin musulunci kai kuma zaka ci tuwanka miya kuka ka kwana a daki rufin kasa hankalinka a kwance kana mai shari ka baka da wata damuwa da ya wuce ka je ka wuce fa ne ka kawo a ci a gidanka amma shi gashi nan ga kayan ciyaciye ga gida nan na gani na fada asusun sana ajiya cike da kuɗi amma kuma ya rasa me yake masa dadi ina zai je ya samu nitsuwa ya rasa ya buga nan ya fita can ya rasa nitsuwan kai kuma hankalinka a kwancin kai sallar asuba sai ka ji kamar an maka kyautan duniya da abin da ke cikin ka zaka ji kana koma gida da nitsuwa da annashuwa da farin ciki haka in kai sallar asuba ka fita zaka ji wani dan nishadi nishadi hakan duk lokacin da kazo akai sallah da kai cikin masallaci ka fita zaka tafi gida zaka ji dan walwala walwala inda kana cikin damuwa zaka ji ta dan yi sauki alama ce ta imani imani tasirin imani to duk wanda ya kauce tafarkin Allah zaka ga yana cikin tasku yana cikin bala'i yana cikin wahala to akwai wata dabi'a mummuna da mutan makka mushrikan makka suke tafiya a kanta dabi'ar ita ce idan mutun yayi talauci matsanancin talauci ya rasa abin da zai ci da shi da iyalansa to dabi'ar da aka sunnanta musu ita ce mafita shine mutun ya je bayan gari ya kafa tanti ya shiga shi da iyalansa tunda yanzu yana cikin talauci yana cikin matsi ba shi da abin da zai ci kuma ba shi da dalilin sa to ya je wajen makka ya kafa tanti su shiga da shi da iyalansa su jira mutuwa mutuwa ta zo duk ta kwashe su shikenan kowa ma ya huta to dabi'ar da suka kasance suna tafiya a kanta kaga musulmi ai ba zai wannan ba wanda yayi imani da Allah san Allah shike azurta bayi ba zai wannan mummunan dabi'a ba su kuma ba imani da Allah tare da su gumakan da suke bauta sun san gumakan ba za su amfanar da su da komai ba ba za su cutar da su da komai ba to wannan ita ce dabi'ar da suke tafiya akai in mutun ya samu kansa cikin matsi da talauci da rashi kuma ba shi da dalilin samun abin da zai ci da shi da iyalansa kawai sai fita gefen gari sai ya je ya kafa tanti su shiga shi da iyalansa jira mutuwa yau da gobe yau da gobe yau sai wannan ya mutu an jima wancan ya mutu da yunwa gobe wannan ya mutu da haka har family duka su kare to haka wani family shi ma in ya samu kansa a wannan matsi haka yi to sai aka yi sa'a shi wannan Hashim kakan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi bayani a baya dan kasuwa ne yana fita da hajarsa ta kasuwanci ya tafi galibi ya fi tafiya yankin Sham shi yana da abun haninsa to akwai ɗaya daga cikin ƴaƴansa da ake kiransa Asad karamin yaro ne bai wuce shekaru 8 zuwa 9 ba to yaro yakan fita waje haka su yi wasa da abokansa yara mun san bisa al'ada yaro yakan fita yi wasa kuma hakan zai sa yayi abokai a waje to shi Asad akwai wani abokinsa da suka shaku za a iya cewa amininsa ranan suna wasa sai abokin Asad Asad dan Hashim kenan ko sai yake cewa Asad gobe za mu je wajen makka baban mu zai kafa mana tanti za mu je mu mutu ha wannan wani irin magana ne za ku mutu ai ba mu da abinci a gidanmu tun shekaran jiya kuma baban mu bai san ma ina zai samu abinci ba to zai je kafa mana tanti mu je duk mu mutu kowa ya huta ka san shi yadda ba musulmi yana ga in ya mutu ya huta wai akwai mawakin da yake cewa in an mutu an huta ina da sauran rina aka ba ai nan ne ma aka fara in ma ko alheri ko sharri to Asad wannan magana bai masa dadi ba zai rashin aboki sai ya shiga gida da kuka mahaifinsa lokacin baya ya tafi kasuwancinsa da ya saba mahaifiyarsa ta ga ya shigo gida da kuka take tambayansa me ya faru ya ce ai aboki na wane shi ne yake ce min wai gobe za su fita wajen gari babansu zai kafa musu tanti su je su mutu saboda rashin abinci sai ta ɗebi abinci mai yawa sai ta aika gidansu wanda zai ishe su su ci kwanaki tunda shi Hashim ai yana da wadata to aka ci abinci abinci ya ƙare a'a wata rana an zo ana wasa sai yaro yake ce ai gobe za mu fita baban mu zai je kafa mana tanti mu je mu mutu to shi wannan Asad baya so ya ji wannan maganar mutuwa saboda zai rashin aboki nan ma ya fita da kuka ya shiga gida lokacin kuma ya aka yi sa'a mahaifinsa ya dawo daga kasuwanci shi mahaifin da kansa Hashim yake tambayansa Asad me ya faru yace ai aboki na wani kaji kwanaki ma ya koka mun koka irin wannan mahaifiyata ta basu abinci yanzu abincin da ta basu ya kare sai yace kwantar da hankalinka take sai Hashim ya fita. Ya fita daga gidansa sai je ya hau kan dutsen Safa. Dama mun yi bayani.
Na'am.
In mutun yana da sako zai je ya hau kan dutsen Safa. Da ya hau kan su dutsen Safa sai ya ce ya sabahu nan da nan mutan Makka. Quraishan Makka suka taru a gaban sa. Sai ya ce ina da wata magana da nake so na yi da ku mai muhimmanci kowa ya ara mun kunnuwansa. Suka ce muna sauraron ka. Yace ku tuna ku mutanen Makka Allah ya daukake ku ya muku ni'imomi masu tarin yawa da ba za su lissafu ba. Allah ya ba ku ruwan Zamzam. A duniya waye ya samu ruwan Zamzam banda ku? Suka ce babu. Yace Allah ya ba ku dakin Ka'aba. A duniya waye ya samu dakin Ka'aba banda ku? Suka ce babu. Allah ya ba ku jagorancin garin Makka da ake zuwa ai aikin hajji tunda lokacin gabanin zuwan musulunci suna aikin hajji. Musulunci da yazo wasu abubuwa da suke sai ya tabbatar da su. Thumma afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah. Ake ga annabi shi da sahabbansa in sun tashi aikin hajji su yi yanda mutane suke wani mutane mushrikan Makka. Wastaghfirullah ku nemi gafara Allah. Kenan abubuwa da yawa da suke yi na aikin hajji da musulunci yazo ya tabbatar da su. Wasu abubuwa kuma sai aka ce mu saba musu. Su yin sun je tsaiwan Arfa ba su shiga filin Arfa. Mu kuma annabi ya ce mu shiga filin Arfa. Sannan idan sun yi tsaiwan Arfa sun kare kafin rana ta fadi suke barin Arfa. Annabi ya ce a mu saba musu. Kar mu bar Arfa sai rana ta fadi. Idan suka je suka kwana a Muzdalifa gari ya waye sai rana ta fito suke barin Muzdalifa. Annabi ya ce mu saba musu. Idan muka kwana a Muzdalifa gabanin rana ta fito mu maza mu bar Muzdalifa. Kenan a wasu gurare an ce mu saba musu. Wasu gurare kuma Allah ya umurni ya ce ayi irin nasu kuma afidu min haythu afada an-nasu. Ka kenan suna aikin hajji. To shine Hashim yake cewa ku tuna fa ku Allah ya ba wa jagorancin gurin da dukkan al'umma suke zuwa su yi aikin hajji. Aikin annabi Ibrahim tunda su suna da awar cewa su jikokin annabi Ibrahim ne kuma su mabiya annabi Ibrahim. Suka ce kwarai ko wannan din ni'imomi ne. Sai ce to irin wannan mummunan ɗabi'a da kuke yi na in mutum ba shi da abin da zai ci ba shi da dalilinsa ya fita ya je ya yi tanti wajen gari su mutu shi da iyalansa in tambaye ku cikin Larabawa ka kam akwai mai yin wannan mummunan ɗabi'a? Suka ce babu. To me yasa ku da Allah ya muku waɗannan ni'imomi masu tarin yawa kuke yin wannan mummunan ɗabi'ar? Duk sai suka yi shiru saboda suna ganin girman Hashim. Mutum ne wanda yake da kyauta, mutum ne mai ciyarwa. An yi amince ba a baya mun yi bayanin matsayi da suka samu kansa a ciki na yunwa. Shi ya zo ya kawo musu ɗoki, ya kawo musu abinci, ya tsame su daga wannan mummunan yanayi da suka samu kansa a ciki. Ya ce to ina kiran ku ku yi watsi da wannan ɗabi'a, ku yi soke shi daga gare ku. Ko mutum na farko da nake so ku fara soke ma wannan ɗabi'ar shi ne wani? Sai nuna mahaifin abokin ɗansa, ko mahaifin abokin ɗansa. Sai suka ce to mun soke masa. Sai ka ce wahai. Suka ce mun soke masa. Sai ce to bayan shi kowa ma ina so a soke masa. Suka ce to an soke kowa, daga yau an daina wannan ɗabi'ar. To daga nan sai ya tsamo su daga wannan mummuniyar ɗabi'a na idan mutum ba shi da abin da zai ci ya tafi wajen gari ya je ya yi tanti shi da iyalansa duk su mutu. To sai aka daina wannan mummuniyar ɗabi'a. To wannan malamai na tarihi suna lissafa shi cikin baiwawaki da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wannan kaka na annabi Hashim na uku. Sai kuma baiwa ta hudu da Allah maɗaukakin sarki ya masa yana ciyar da alhazai yana shayar da su lokacin aikin hajji. Mun san har yanzu ana ciyar da alhazai ana shayar da su. Wannan sunna ta ciyar da alhazai da shayar da su kakan annabi na hudu idan muka zo kansa shi ya sunnanta ta. Za mu ga yadda ya sunnanta ciyar da alhazai da shayar da su. Kuma tun daga wancan lokaci har yau ba a yanke ba. Sai zaman sunna ce da aka tafi a kai. Ko yanzu mutum ya je aikin hajji hukumar Saudiya tana da tsari na ciyar da alhazai da shayar da su. sawa'un a garin Madina ko kuma a garin Makka, bai tsaya nan ba har a hanyoyin su na tafiye-tafiye. In kuna tafiya kuka zo road block haka yad na sojoji, sai ku ga an zo da sabil ana raba mu, ana raba alhazai. To tsari ne na gwamnatin Saudiya, sannan bai takaita da gwamnatin Saudiya ba. Akwai akan kafa kungiya haka, wanda ita kungiyar an kafa ta ne kawai dan tallafawa marasa shi, dan tallafawa marasa karfi, dan tallafawa gajiyayyu, dan tallafawa miskine. To zaka samu irin wannan kungiyoyin ba su da iyaka a Saudiya. To su ma in lokacin aikin hajji ya zo ba a barin sa a baya, ba sa zuba ido su bar gwamnati ta yi ta yi, a'a su ma za su samu nasu commission, ba za a yi ba su ba. Wannan kungiya zaka ga ita ma tana nata, wannan ita ma tana nata, gwamnati na nata, sai kaga duk dandazo da adadin al'ummun da suka shiga garin ƙasar Saudiya, sai kaga abinci ya wadata gare su, sai kaga abinci ya wadata gare su. Bai tsaya iya kungiyoyi ba, har ɗaiɗaikun attajirai su ma ba sa zuba ido su ce a wannan aikin gwamnati ne, ko kuma kungiyoyi da suka rungumi wannan aikin nasu ne, su ma attajiran ba a barinsa a baya. Kowa yakan yi kokari ya samo wa kansa, wannan attajiri ne shi ma zai sadaukar da kaza a ciyar da alhazai, ko zai sadaukar da kaza a shayar da alhazai a wannan shekarar. Shi yasa sai kaga Allah yana ƙara haɓaka dukiyarsu, tunda alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki, duk wanda ya kasance yana ciyarwa yana ci da dukiyarsa. To duwayewan gari Allah zai wakilta mala'ika, zai zo yana roƙon Allah ya ninninka masa ninkin ba ninkin abin da yake ciyarwa. Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah duk mai ciyarwa ka mai masa gurbin abin da yake ciyarwa, ka ninninka masa abin da ya ciyar. Wannan alƙawari ne na Allah, kuma wanda suke ciyarwan suna ganin haka alƙawarin Allah, kuma baya saba alƙawarinsa. Shi kuma mai kame dukiyarsa ya damke ta, ma'ana mai ruwa kenan, shi ma alƙawari na Allah maɗaukakin sarki zai ƙara dankwafar da shi, zai hana shi ci gaba. Ko da dukiyar tasa ya ga tana ƙaruwa, sai ka gan shi kuma da shi da wanda ba shi da dukiyar duk ɗaya, ka ga dukiyar ta zama ta da amfani. Kuma sai ka ga shi da yake da maƙudan dukiyoyi da kadarori, kai da baka da komai, kafi shi wadatan zuci, sai ka ga asaran 500 ya hana shi bacci, kai kuma za ka yi asaran 2,000-2,500 hankalinka a kwance, shi kuma 500 ya yi asaran 500 yana da miliyoyin dukiya da kadarori, amma ka ga 500 ya sa shi ciwon kai, asaran 500 wannan duk yana ƙarƙashin Allahumma atumum sikan khalafa, talafa. Allah zai wakilta mala'ika ya zo ya yi ta'addu'a cewa duk wanda yake kama dukiyarsa baya ciyarwa, Allah ya lalata dukiyar, Allah ya ɗaiɗaita al'amarinsa. To ko da Allah bai lalata dukiyar ba, ko da Allah bai salwantar da dukiyar ba, zai yi ta tara ta, yana tarun banza, yana dakon banza, shi bai amfana da ita ba, ya tafi ya barta. Kuma sai ka ga matarsa ta je ta auro wani, ya zo ya ci abulus, shi kuma ya yi dakon banza, ya yi aikin kawai. Wata kissa ne na ji an ba da labarinta, wani mutum ne haka mawadaci ne attajiri, duk sanda zai koma gida sai dan sayi namansa kilo 4 kilo 5 sai ya shiga da shi, in shiga da shi gida. Wata rana ya je zai sayi nama, sai ga wani ya zo a mota ta alfahari, yana sanye da kaya na alfahari, ya sauko daga wannan mota tasa. Sai mai naman yake ce masa, yau ma ragon za a saka? Ya ce eh saka. Da rawan jiki ya ɗauka ya saka masa a cikin mota, ya mai da mota ya rufe, mutum ya ja mota ya tafi. Sai ke tambayin sai ce wannan ɗin wane ne, kaman ka san shi? Ya ce ai wannan wanda ya tsinci dami a kale ne, kana ganinsa talaka ne futuk. Matarsa da yake aure yanzu ita kuma tana auren wani hamshakin mai kuɗi, ya tara dukiya na fitan hankali, wannan mai kuɗi sai Allah masa rasuwa. Ita kuma kicibus a kasuwa, Allah haɗa ta da wannan mutumi,
yana tafadi tashinsa da kayansa wanda suke sun ji jiki yayi gumi sharbal sharbal kuma sai Allah ya sanya soyayyar sa cikin zuciyarta ta bukaci ya aure ta sai ta danka dukiyar mijinta a hannunsa sai ce ni ma samun rago ya za rago a mota ya tafi gida matarsa sai take mamaki tace baki zamu yi ne yace ko daya tace ni na saba ganin ka kazo da kilo 4 wani lokaci an yi sa a kilo 5 yace ai inna ita tara dukiyar zan tafi in baki kicin yake da mijinki da zai biyo baya ke sa gare in ci dukiya na in more to shine abubuwan da wasu suke za su ta tara dukiyar kuma su tafi su ban shi ba su yi tanadi wa kansu ba su tunanin su magada sai su tafi su bar dukiyar kuma ta inda ba su a tsammani sai wani ya zo sun masa wahalar banza shi kuma sai zo ya amfana da ita to wannan kaka na annabi Hashim shi yake ciyar da alhazai da shayar da su a lokacinsa zamaninsa aka ce mahaifinsa ne ya yi wasiya gabanin ya rasu cewa ciyar da alhazai da shayar da su ya koma haninsa wasu malaman tarihi kuma suka ce a asu Qurayshawan su suka danka abin haninsa saboda ciyar da alhazai da shayar da su a wancan zamani ba a bada shi galagala ga mutum komin dukiyanka ba a dauka a bayar da kai a bada wannan dawainiya saboda suna ga daukaka ce yanzu duk wanda ke ciyar da alhazai da shayar da su ana ga yana da daukaka ta musamman yana da daukaka ta musamman to kaga wannan zai nuna mana daukakan wannan kakana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hashim sannan daga cikin baiwa da Allah ya masa tabiyar kenan wacce akan ta zamu karkare ya kasance in lokacin aikin hajji ya zo yakan je samu tarin alhazai sai ta musu nasiha yana musu wa'azi yana jan hankalinsu sannan su mutanen Makka yana musu nasiha yana musu wa'azi yana jan hankalinsu cewa ya kamata ku siffantu da siffofi kyawawa ku zamanto kun siffantu da ɗabi'u abin yabo abin burgewa saboda ku kuke jagorantan ɗakin Allah sannan kuma ku girmama baƙin Allah da za su zo aikin hajji wannan suna daga cikin nasihohi da wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yake yi wa mutanen Makka Qurayshawan Makka wannan kadan daga cikin baiwawaki da Allah madaukakin sai tunda Muhammad bin Abdullahi kakansa na biyu bin Abdulmanaf kenan Abdulmanaf shine kakan Hashim dan Abdulmanaf min zau wato shi Abdulmanaf ya haifi dan sa Hashim daga matarsa wacce ake kiranta Atika yar Murra As-Sulamiyya wacce ta fito da kabilar Banu Sulaim shi wannan Abdulmanaf muka ce shine kakan annabi na uku ko to shi ma ba shine asalin sunansa ba Abdulmanaf yanzu mun dauko tun daga kan Abdulmuttalib an ce ba shine asalin sunansa ba asalin sunansa Shaibatul Hamd muka tawo kan Hashim shi ma aka ce ba shine asalin sunansa ba asalin sunansa Amru ko to ga kakan annabi na uku Abdulmanaf shi ma Abdulmanaf ba shine asalin sunansa ba menene asalin sunansa da mahaifinsa ya rada masa Al-Mughira shine asalin sunan Abdulmanaf to me yasa ake kiransa Abdulmanaf alhali asalin sunansa Al-Mughira kuma kaga an fi saninsa da Abdulmanaf saboda in an zo jerin nasaban annabi ba a cewa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Al-Mughira ba a fadin haka sai dai a ce ibn Abdulmanaf ka kenan an fi saninsa da Abdulmanaf kuma cikin jerin nasabin annabi Abdulmanaf ake kiransa da shi to me boye sunansa na asali Al-Mughira shi kuma wannan laƙabi ne aka masa a gidansu bayan an sa masa suna an rada masa suna Al-Mughira to sai bayan ya girma ya taso ya kai irin shekara 9 sai mahaifinsa ya dau wani mataki. Matakin da mahaifinsa ya dauka shine mahaifin da kansa, wai mahaifin Abdulmanaf Qusayyu ko Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdulmanaf bin Qusay. Qusayyu shine baban Abdulmanaf. Ana tare da ni? Qusayyu shine baban Abdulmanaf. To Qusayyu mahaifin Abdulmanaf yake cewa Allah ya azurta shi da ƴaƴa maza guda hudu. ƴaƴa maza guda hudun nan kwaya biyu sai sadaukar da su su yi hidimawa ababen bautansa. Ba abun bautansa ba, ababen bautansa kenan, abun bautansa ba ɗaya bane. Ya sadaukar da su su yi hidima ga ababen bautansa bayan sun yi wayo, irin sun kai shekara tara, shekara goma, sai ya sadaukar da su su yi hidimawa ababen bautansa. Ya ce ɗaya kuma na sadaukar da shi ya yi hidimawa ɗaki, ɗaki na, ɗakin Allah. Ɗaya kuma na sadaukar da shi ya mun hidima. Waɗanda ya sadaukar da su su masa su yi hidima wa ababen bautansa shi ne wannan Mugira, yana ɗaya daga ciki. Mugira lokacin da ya kai shekara tara zuwa goma, sai babansa Qusayyu ya ce na sadaukar da kai ga gunki na Manaf, suna da gunki da ake kiransa Manaf. Na sadaukar da kai ka yi hidima wa gunki na Manaf, wanda nake zuwa na nemi albarkansa, na je na masa yanka, na je na masa sujjada, na je na bauta masa, na je na girmama shi. Na sadaukar da shi ka masa hidima, ka share gurin da yake, in yayi kura ka goge shi, ka kwalkwale shi. Yanzu ba ubangijinka bane zai maka hidima, a kai zaka yi wa ubangijin hidima. Kaga kenan, wannan ya nuna ubangijin nasa ba zai iya wa kansa komai ba, balle ya yi ma waninsa. Kaga kenan, wannan akwai rashin tunani. Shi zai goge shi, ya yi kura ya gyara gurin, in masu bauta sun zo sun yi bauta sun tafi sun bata gun ya gyara, ya sadaukar da shi ya yi hidima wa gunkinsa Manaf, sai ake masa laƙabi da Abdulmanaf, bawan Manaf. Ake masa laƙabi da Abdulmanaf, bawan Manaf. To sai kuma na biyunsu cikin ƴaƴan shi Qusayyu ya sadaukar da shi ya yi hidima wa gunkinsa Al-Uzza. Afara'aytumul Lata wal Uzza. To shi kuma sai ake masa laƙabi da Abdul Uzza, dan uwan Abdulmanaf. To waɗannan su biyu ya sadaukar da su su yi hidimawa ababen bautansa, Manaf da Al Uzza. Sai na uku kuma ya sadaukar da shi ya yi hidimawa ɗakin Allah, shi sai yake kiransa Abdul Dar. Ad-Dar, ɗakin Ka'aba suke cewa Ad-Dar, to sai ake kiransa da Abdul Dar. Na huɗunsu kuma ya sadaukar da shi ya masa hidima, sai ake kiransa Abdul Qusay. To wannan kakana Annabi, duk da ba shi da tarihi mai tsayi kaman sauran kakannin, ina ga za mu karkare a kansa, sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba saboda ƙurewar lokaci. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfanuwa da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.